بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a daidai wannan lokaci a daren Alhamis wanda shine daren 28 ga watan Dhulhijja shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 3 ga watan Yuli shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Masjidu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wanda aka fi sani da suna dandali da kenan tudun wadan zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin darussa na tafsirin suratul a'la mun karanta farkon wannan sura mai albarka a darasi da muka yi na ƙarshe kafin sallah babba har zuwa fadan Allah madaukakin sarki الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى انا مكا اينهن واتو جابركي سوداكا زامو تاشي daga fadan Allah madaukakin sarki والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى مالن نورا محمد صحابي الرحمة زي karanta mana wannan ayoyi masu albarka insha Allah bismillah wala na'am ko aya biyar haka ko abin da ya sauka
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
حسبك نعم الله مدعوكي سركي يتشيك بدأت شوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى والذي أخرج المرعى كما شيني وند يفتد مكيايا فجعله يكمسا ياشي غثاء دبدغا أحوى وند يبكي كرن سنقرئك دا سنزا مكرن تدكي فلا تنسى بزاك من تابا إلا ما شاء الله sai abin da Allah ya ga dama illa ma sha Allah innahu lalle shi Allah ya alamu menene ma ya alamu aljahra ya san abin da yake mabayyani wa ma yakhfa da abin da yake buya sai Allah yake ci gaba da cewa wato wani yassiruka ko wani yassiruka idan sura ka karanta da shi to mu tsaya yayin da karanta din Allah madaukakin sarki yake cewa wallazi akhrajal mar'a kuma shine wanda ya fitar da al mar'a makiyaya Allah madaukakin sarki anan yana bayyana wato karfin kudararsa wajen tsirar da danyen ganye da ciyayi waɗanda dabbobi ke amfani da su wajen kiwonsu sannan kuma shi yake da ƙarfin ikon ya sake juya wannan ciyawar da wannan bunin da wannan ganyen kuma ya bushe bayan da yana danye ya koma baki bayan da yana kore ya mai da shi busasshe wannan daga cikin hikimar Allah kuma zaka ga cewa dabbobi suna cin danyen kuma suna cin busasshen kamar wato duka guda biyun nau'i ne na abincin dabbobi. Al-Imamu Ibn Ashur a cikin tafsirinsa a Tarihi wat Tanwir yana cewa wannan zabin kalmar al-mar'a ne ko a ce wallazi akhrajan nabat, Allah wanda ya fitar da tsirrai, sai aka ce wallazi akhrajal mar'a, Allah ya fitar da makiyaya, yace dan nuni zuwa ga amfanin da ke cikin tsirran. Inda an ce tsirrai kawai to ba ambaci amfanin ba, kuma a cikin tsirrai akwai wadanda dabbobin ma ba sa ci, kuma sai aka kebance aka ce mar'a, sannan aka sa alif da lam listigraqil jins dan a nuna cewa duk wani jinsin tsiro wanda dabbobi suke amfani da shi, to Allah yana ishara zuwa ga cewa wata hikima ce da baiwarsa da ainihin wato kyautarsa ga al'umma da ya halitta ma dabbobinsu wadannan nau'i na abinci. Kai tunanin idan da babu wannan nau'i na abinci, a ce abincin gidanka shi zaka dafa kamar dabbobinka, kaga da ƙarin wato larura za ta ƙari da yawa a kanka. Allah madaukin sarki a wurare mabambanta ya yi bayani kwatankwacin wannan alal misali, kamar faɗinsa a cikin Zumar, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an, shi baka ga cewa Allah ya saukar da wani ruwa mamako daga sama? Allah ya ce fasalaknahu yanabi'a, muka sanya shi ya bi wato wasu kamar yambo matattarar ruwa ko idan ruwa ko makamantansu. Allah ya ce fil ardi, hanyoyi mabambanta a cikin ƙasa. Thumma yukhriju bihi zar'a, daga baya kuma sai Allah ya tsirar da wani tsiro daga jikin wannan ruwa da ya sauka. Mukhtalifan alwanu, kala daban-daban, speci daban-daban. Thumma yahiju, sannan kuma sai ya zo sai ya bushe. Fatarahu musfarran, sai ya zama fatsi. Thumma yaj'aluhu hutaman, sannan ya maida shi karmami busasshe gaba daya. Allah ya ce inna fi dhalika la dhikra li ulil albab, lalle a cikin wannan akwai abin a tsaya a kalla a gane hikima Allah, amma masu hankali ne kawai suke samun irin wannan ainihin wato kallo. Lafazin sai ya ce faj'aluhu, sai Allah ya sanya shi gutha'a. Abin da ake nufi da gutha shine ma jaffa minan nabati wa yabisa, duk wani tsiro wanda ya bushe ya ainihin kekashe. Wa qarat bihi rifu, haya wayi gari iska tana ɗibansa. Abin da ake nufi da shi a nan shine bushasshen karmami wanda iska take ɗauka. Akan yi amfani da lafazin gutha don nuna tarkace, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa a cikin hadisi, gutha'un ka gusa'i sayyin, wato tarkace kamar tarkacen karmami wanda ruwa ke ɗauka. To yakan zo da ma'anoni irin haka, ko ne zama bushasshe, ko kuma wato karmami bushasshe, ko kuma duk wani abu wanda yake tarkace wanda ba shi da nauyi, ba shi da kima, ruwa na gararan ba da shi duk inda ya so. Faj'alahu gutha'an ahwa, Allah ya sanya shi ya zama gutha'an, tarkacen karmami bushasshe. Ahwa, al-ahwa daga al-huwa ne, al-huwa. Mai al-huwa shine samaratu ash-shafa, asalin lafazin al-huwa shine baki-baki, kamar bakin leɓen mutumin da ke shan taba. Zaga baki ne, ba kuma baki gaba ɗaya ba, baki duhu. To shi ake ce ma al-huwa, akan ce rajulun ahwa, mutum kamar da wasu ya ce wankan tarwada. Wa mar'atun hawwa'u, wataƙila daga nan ake ce mace hawwa'u, wallahu a'lam, ban san ko shi bane asali, amma dai a larabci an ce imra'atun hawwa ita ce mace wankan tarwada. Rajulun ahwa, mutum wanda yake wankan tarwada, shi ba fari sosai ba, shi kuma ba baki siɗik duna baki ba. To faj'alahu gutha'an ahwa, Allah ya maida wannan tsiro ya zama busasshen karmami. Ahwa, wanda kuma saboda bushewa yayi baki yayi duhu, kamar yadda abin nan yake yi karmamin diro ko dawa ko harawar wake ko ganyen gyaɗa ko ciyawa gama gari ko duk wani abu wanda damuna take sanyawa ya zama kore, daga baya kuma sai ya bushe ya zama ainihin wato baki. Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, Allah ya gafarta mishi, yana fassara wannan aya kamar yadda al-Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirin sa, yace akhrajal mar'a akhdara thumma yabisa aswad. Allah ya fitar da wurin kiwo ya zama kore, daga baya kuma sai ya bushe ya zama baki, wasara aswada min ihtiraqihi, sai ya waye gari ya zama baki saboda konewar da yayi sakamakon zafin rana. Fasara gusa'an, bayan ya kone kuma sai ya zama wato karmami mara nauyi, tazhabu bihi riyahu wasyul, sai ya zama iska tana kwasan shi, ruwa ma idan ya zo sai ya kwashe shi ya tafi da shi. Wa huwa mathalun darabahu Allah ta'ala lil kuffari, malam yace wannan misali ne da Allah yake bugawa kafirai, li dhahabid dunya ba'da nadaratiha, Allah yana nuna wa kafirai da duniya take zama ba a bakin komai ba, bayan da tana da kyalkyali, kyalkyalinta shine ya kama da lokacin yabanya din nan mai kore mai ban sha'awa, yujibu zurra, tafiyar ta kuma da lalacewata shine abin da ya kama da kuma yadda daga baya take bushewa ta lalace ta zama kamar ba ita ba. Kai misali kamar da Allah ya buga misali iri daban-daban game da duniya, kamar ruwan damuna da yake sauka ya tada tsirrai su zama abin ban sha'awa, bayan lokaci kuma da zaran dama ta wuce kuma sai su lalace su zama ba abin ban sha'awa ba. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alayha, to haka Allah yake bugawa kafirai wannan misalin. Idan ka ga wato abin nan damuna ta sauka, yabanya takan ba da sha'awa kuma ta sanya natsuwa da jin daɗi, amma lokacin kaka da lokacin bazara sai ka ga wannan fage ko wannan gona ko wannan yabanya kamar ba a yi ba. To haka duniya take da ruɗinta da kuma saurin samuwarta da gushewarta. Allah ka tsare. Allah ya ci gaba da cewa sanuqri'uka falatansa, da sannu za mu karantar da kai, falatansa ba za ka manta ba. Sinun anan kamar da malaman nan suke faɗa mata adatu taswif, wanda yake nuna za a yi abin. To da aka kawo shi da mudari'i cewa sanuqri'uka, za mu karantar da kai, bayan kuma wannan sura ba ita ce farko abin da sauka, mun ji ana ganin kamar sura ta bakwai ce wajen sauka, yana nuna cewa Allah zai ci gaba da saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani mai yawa tsawon shekaru, kamar yadda kuma ya fara aikace falatansa da ɗai ba za ka manta ba. Allah madaukakin sarki ya ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sannu za mu karantar da kai wannan alqur'ani ba za ka manta ba. Ibn Kathir yake cewa hadha ikhbaru min Allah azza wa jalla wa bushra minhu ala annahu sallallahu alaihi wasallam sawfa yuhfadhu lahu alwahyu fala yansahu, yace wannan albushir ne Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah zai kiyaye mishi wannan wahayi ba zai manta shi ba. Akasin abinda Allah ya yi ma wasu annabawa da al'ummominsu a baya, an basu da aikin kiyayewa, shi ko wannan Allah da kanshi ya ɗauki alƙawarin kiyayewa da kansa, inna nahnu nazzalna alayka dhikra wa inna lahu lahafidhu, sannan kuma nan Allah ya ce mishi za mu karantar da kai da ɗai ba za ka manta ba. Wannan bushara ce mai girma akan cewa Allah zai ba shi ilimi mai tarin yawa. Ya tabbata kamar yadda malaman tarihi suka rawaito da malaman hadisi cewa farkon al'amari lokacin da aka fara saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'ani mai girma, ya kasance idan mala'ika yana karanta mishi shi sai ya dinga gaggawa kafin mala'ikan ya kai kan ƙarshen ayar, shi kuma ya ɗauko yana so ya karanta da bakinsa don karatun ya zauna a bakinsa, wato yana gaggawar kada ya manta ko kada wani abu ya kubuce masa. Sai Allah madaukakin sarki ya sauka masa da faɗinsa, la tuharrik bihi lisanaka lita'dala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana, cikin suratul qiyamah. Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka, karka dinga motsa harshenka, lita'ajala bih, kana mai gaggawan ka rike karatun, karka dinga yi haka ba sai kai gaggawa ba. Inna alaina jam'ahu, mu muka daukawa kanmu alƙawarin tattara maka karatun a cikin kirjinka. Inna alaina jam'ahu fi qalbika, za mu tattara maka shi a cikin kirjinka. Wa qur'ana ay wa tilawata, mu za mu maka bayanin lafazin shi da ma'anarsa da za ka karanta da shi. Allah ya ce fa idza qara'nahu, idan muka karanta maka shi, fattabi qur'ana, to ka muda baki kawai ka bi karatu. Saboda daga nan sai zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, idan mala'ika jibril ya kawo mushi wahayi, abinda ake bukata daga gare shi kawai shine ya shiru ya saurara. Idan aka gama karanta mushi ayoyin, da zaran mala'ika ya ce mushi to karanta mu ji, yana bude baki da ji karatun nan zir tsab, babu wata matsala. Shine fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayan, kuma ka sani bayanin ma'anonin shi akan mu yake. Sai dai iskaliyar dake cikin wannan maganar ita ce suratul qiyama ta sauka ne bayan wancan, bayan suratul a'la da muke magana akai. Saboda dole sai dai ya zama cewa suratul qiyama ta zo ne dan ƙara tantance bayanin sanuquruka, wato bayan Allah ya ce mishi sanuquruka fa la tansa, sai ya zama cewa har a lokacin a fahimtarsa bari ya kokari ya marmaza ya karanta a matsayin nashi aikin na kokarin haddacewa. Shine sai Allah ya ƙara mishi bayanin cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu zuwa ƙarshen ayoyin. Wannan kuma alƙawari ne da Allah maɗaukakin sarki ya masa cewa zai killace mishi karatun a cikin ƙirjinsa, inda kamar yadda yake faɗa cewa inda ya ga dama da ya tafiyar da karatun, kamar yadda yake faɗa a cikin suratul Isra'i ko wala in shi'ina la zahabanna bil ladhi awhayna ilayka thumma la tajid laka bihi alaina wakila. Allah ya ce inda mun ga dama da duk abin da muka kantar da kai shi, sai ka ji babu komai ya tafi, ko baka da wani wanda zai zo ya shiga tsakani ya yi magana cewa a dawo maka da shi. To Allah bai ga dama yin haka ba. Abinda Allah ya ga dama yin haka shine sanuquruka falatansa, za mu karantar da kai shi falatansa, ba za ka manta shi ba. Wannan wurin malamai suna da fassarori da suka yi masa, kuma da duk wanda ya koma cikin tafsirai Ibn Kathirin wa min qablihi al-Imam Ibn Jarir al-Tabari, za ka ga sun kawo maganganun malamai akai cewa falatansa illa ma sha Allahu an tansahu falatadhkur, ba za ka manta ba sai abinda Allah ya so ka manta, ba za ka tuna abinda Allah ya so ka manta ba. Wannan da suka dauki ma'anan mantuwa da ma'anan az-zuhul, kaji abu ya fita daga kwalwarka. Akwai kuma wanda suka yi takallufin wata fassara wanda malamai sun mayar musu da zance a kanta, kamar Ibn Ashur ya mai musu da zance suka ce falatansa ana cewa ne kar ka sake ka manta, da haka ikhbarun ne bi ma'anal amr ko bi ma'anan nahi, ana kamar ana bada labari ne amma ma'anar shi ana hanawa ne, cewa duk yadda za ka yi kar ka sake ka manta, wato kwatankwacin wasiyar da malamai ke yi madalibansu sun gama koya musu alqur'ani, ko cewa to qur'ani fa da ka ganshi in ka bar shi dare daya sai baka dare dubu. Qur'ani warwarewar shi da gudu da guduwarsa daga kwakwalwarka ko daga zuciyarka yafi sauki fiye da warwarewa da guduwan raqumi da aka sake shi ba a daure shi ba. Lahu arshadu tafallutan minan naqati ko minan ibli, qur'ani yafi saurin ya gudu idan baka karanta shi fiye da wato raqumi da akala. An tambayi wani malami aka ce wane ne gwanin qur'ani, yace mai karanta shi kullum shine kai gwanin shi. Qur'ani bai da gwani sai mai karanta shi kullum. Duk wanda yayi sakaci bai karantawa kullum, to zai koga sakaci a cikin abin da ya haddace. Allah ka yafe mana. To wannan fassara ta biyu fassara ce take ba'idiya, malamai suna istishkalinta, a ce ma'anar shi umarni ne. sanuquriuka za mu karantar da kai falatar sa kar ka sake kamanta illa masha Allah sai abinda Allah ya so wato in kai iya kokarin ka to koda ka manta wani abu baka da laifi a wasu kuma suka ce ma'anar sa falatar sa falatatrukul amal bi kar ka sake ka bar aiki da shi illa ma sha Allahu an tatruka sai abinda Allah ya so ka bar aiki da shi bin nasakh in Allah ya soke hukuncin domin wasu daga cikin malaman larabci kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa suna cewa da gaske ne Allah bai so annabi ya manta komai ba da haka wannan isis nayi a wurin su mubalaga ne cewa illa ma sha Allah suka ce mubalaga ne suka ce kamar yadda Allah ya faɗa a wani jini khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha Allah wannan ma shi ma mubalaga ake kallon sa abin da ya kawo wannan rikicin fasara kaga mu ai ya ayyuhan nasu gani muke kai falatan sa kar ka manta ni amma yanzu ka ji su malamai ba haka suke kallon abu me ya kawo wannan rikicin saboda lafazin nasiya yansa an-nisyan a larabci ma'anonin shi mabambanta ne kuma haka yazo a cikin alqur'ani akwai an-nisyan bi ma'ana dhuhul wato kamar yadda zaka ji abu kazo kana so ka tuna sunan mutum ko sunan wani waje ko wani lissafi ko wani abu da ya faru ko wata aya sai ka ji kawai kwakwalwarka ta yi cracking ta kasa tunawa wannan shine az-zuhul wa shine akasin al-hib aw az-zikr akasin tuna abu ko ambatan sa kuma yazo a Qur'ani da wannan ma'anar yazo a hadisi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufi al-khata'u rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alayhi an dauke hukuncin kuskure da mantuwa da abinda aka tirsasa wa al'umma ta suka yi haka kalli fadin Allah rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhdana Allah karka kama mu da laifin mantuwa ko kuskure haka nan irin fadin Allah walaqad ahidna ila adama min qablu fa nasi walam najid lahu azma haqiqa mun yiwa adamu umarni da cewa kada ya ci dan itacen nan fannasiya sai ya manta in ka fasara ka ce adamu ya share ne yana sane to kai ka tubara fannasiya sai ya manta duk wannan a cikin alqur'ani da ma'anan wato annisyan mantuwa da Hausa sannan yana zuwa da ma'anan at-tark wanda kuma wannan ma'anar tafi karfi a larabci me at-tark shine kamar yadda ar-ragib al-asfahani yake fada a cikin sharhin shi na garibu sira yake cewa an-nisyan tarkul insani dhabtu mastawda'a shine mutum ya bar tuna abinda da ya riga ya rike imma li dha'fi qalbihi ko dan raunin zuciyarsa kwakwalwar shi bata da karfi wa imma an ghaflatin ko dan sakaci aw an qasdin ko da gangan hatta yanharifa an qalbihi hayya waye gari bai san abu hatta yanharifa an qalbihi dhikru zaka ba ga ya fara ambatan mene at-tark mutun ya bar abu akwai misalan shi da a cikin alqur'ani alal misali kamar fara Allah madaukin sarki nasullaha fa nasiyahu sun manta Allah sai ya share su Allah baya mantuwa kamar yadda malamai suke fara kamar yadda sa'ala da yake fara a wannan wajen shi Allah baya mantuwa me ma'anan nasullaha sun yi kunnan uwar shegu sun ki bin doka Allah sun share doka Allah ko da wasu ma za a ce maka za a ce ga wani da mace da Allah manta da shi ba wai ba a san da shi ba a share shi a ki kula shi a rabu da shi to shine irin wannan mutum ya manta dokokin Allah yana sane ya ƙi bin su ranar kiyama shine za a yi wannan tasani nasullaha fanasiyum haka irin fadan Allah faruku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinaku ku dandana azaba kamar yadda kuka manta wannan rana wato kamar yadda kuka share wannan rana lahira kinan kuka kamar buku san za a yi lahira ba haka fadan Allah wala tansawul fadla bainakum Allah ya faɗi wannan a cikin suratul baqara a siyaqin batun saki wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah sai Allah ya ce mene wa in ta'fu aqrabu littaqwa wala tansawul fadla bainakum aga mutun ne ya rayu da ya yi soyayya da mace ya ganta yana son ta budurwa ko bazawara yana ta mata kyauta yana nan nan da ita kuma an daura aure sai kuma ba a samu fahimtar juna ba wani rikici kuma ya taso ba ta san irin gidan da zaka sa ta ko ba ta baggari ba ko kaza da kaza rikici dai ya hana aure ya yiwu shine Allah yake cewa in talaqtumuhunna idan kuka saki matanku min qabli an tamassuhunna kamun ku tare da su wa kad faratu lahunna farida kuma kun riga ya kun sanya musu sadaki an riga an ambaci sadaki sai Allah yake to fanisfu ma faratu lahunna sai a dauke rabi sai a bata ta ci rabi daga daura auren nan Allah yace illa an ya'funa sai dai in su matan ne suka ce sun yafe sadakin ta yi zuciya bata su ko kuma ta tausaya maka ta ce ka je ka rike aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah ko kuma waliyinta wanda zai a daurin aure yake hannunsa yace to ya yafe a madadinta Allah yace wa anta afu ku yafe din kai ka ce ta rike duka ko kuma waliyin yace ya yafe ko kuma ita tace ta yafe duk wanda ya riga ahwa aqrabu littaqwa yafi kusa da jin tsoron Allah wanda duk ya yafe yafi kusa da jin tsoron Allah a daidai nan sai Allah yace wala tansawul fadla bainakum kada ku rufe idanku ya rufe saboda an samu rikici ku kituna kaunar da take tsakankaninku da mutunci da alakar da kuka so ku kulla Allah ne bai yi ba kaga ai ba wai abin zai zama ya fita da kwalanku bane wata kila ma zaka yawaita tunawa cewa kai kaga abin da yarinyar nan ta mun kaga yaudarar da aka yi mun ko ita ta dinga tuno abin da yadda kake faɗi ashe kaga ba a mance abin ba su daka ba mantuwa ake nufi a nan ba shine basarwa wala tansawul fadla bainakum to wannan ma'anar ta wato mutun yana sane ya kituna abu ya basar kun ganta gata da yawa cikin alqur'ani saboda haka malamai suke ganin cewa tana da ƙarfi a nan wajen sai ya zama ne kenan cewa wannan umarnin ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma da mu ake shine sanuqri'uka fala tansa za mu karantar da kai alqur'ani wato Allah ya yassare maka ka samu alqur'ani fala tansahu kar ka sake ka ki yin aiki da shi kuma labanda suke ganin wannan shine ma'anar nan wajen ka san alqur'ani to kar ka sake ka ki aiki da shi kuma abin da zai ƙara goyen bayan wannan shine irin sakamako na narkon azaba da alƙaura da aka yi aurare daban-daban ga duk wanda ya ki aiki da ilimin sa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin mutanen da za a fara yin supporting lahira da su cikin masu shiga wuta daga cikin su akwai malamin da bai aiki da ilimin sa daga cikin su a daga cikin mutanen da za a gwada a lahira za a ga wani mutum yana yawo hanjin shi na bin shi a ƙasa kamar wanda cikin shi ya fashe shine malami wanda yake wa'azi bai aiki da wa'azin sa sannan Allah madaukin sarki yayi horo ga uwayen mu'minai suna na Aisha da sauransu cewa wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku dinga tuna ku dinga ambatan abinda ake sauka cikin dakunan ku na alqur'ani da sunna sannan Allah ya ce musu man ya'ti min kunna bi fashatin mubayyina duk da tayi sako a filin Allah bi Allah ya ce yudha'af laha al'azabu za a ninka mata azaba saboda wancan a ilimin da ake sauka a cikin ɗakin ta saboda haka kuma malaman da suke ganin cewa wannan fasara tana da ƙarfi saboda waɗannan dalilan cewa ma'anan nisyanu anan shine tarkul amal bihi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi alƙawarin ba zai ƙin aiki da alqurani ba kuma yayi aiki da shi kamar da Aisha take cewa babu wata aya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi ko ya kiyaye da ita da zai koyi da ya koyi kaza da kaza da kaza kamar ta ambata wallahu ta'ala ala al-imam az-zabidi mai littafin tajul arus min jawahirul qamus ayin da yake fassara ma'anan kalmar nisyan ya yi magana akan wannan gaba ayin da yake cewa la yajuzu an yuqala inna nabiy sallallahu alaihi wasallama yansa bai halasta wani ya tunanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin mantuwa wato irin gaba daya kamanta abu ba da Allah ta'ala kala saboda Allah ya ce sai ka wuce cikin Isra'il wala in shi'ina lanahaban nabiy lari auhayna ilayka zuwa karshen ta yace walam yasha kuma Allah bai so yin haka din ba walakin yajuzu an yakuna al-ma'ana ma yalhaqu bihi min al-hal al-bashariyya fa yansa mu'aqqatan thumma yanqur yace amma ana iya cewa abinda ake nufi shine abinda ke iya faruwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na dan adantaka sai mutun ya jiya manta wani abu daga baya kuma sai ya manta manta sai ya tuna so haka a takeice abinda za a ci shine ma'anan mantuwa anan yana iya daukan ma'ana ɗayan biyu na farko an-nasakh wato share hukunci zai dauka ma'anan nasakh an share tilawar abin to sai Allah madaukakin sarki ya cire wannan abin da aka goge tilawar sa sai Allah ya cire shi daga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji babu wannan sashe din a cikin zuciyarsa wannan kuma ya faru da wani sashe na alqur'ani wani abin an share hukuncin sa an kuma share tilawar sa wani abin kuma an share hukuncin sa an share tilawar sa an ba hukuncin sa kamar mashhuriyar magana game da hukuncin wato jifa game da mazinata da suka taba yin aure da ana karanta ayan ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma daga bai aka share wannan tilawa amma aka bar hukuncin akwai kuma wani hadisi ma dake cikin sahih al-bukhari da Abu Huraira yake cewa da mun kasance muna karanta la targabu an aba'ikum fa innahu kufrun bikum an targabu an aba'ikum yace da wannan ma aya ce cikin alqur'ani amma an share karatunta an bar hukuncin da ire-iren su saboda haka yana iya daukan sanuquri'uka fala tansa illa ma sha Allah za mu karantar da kai ko ba za ka mance komai cikin abin da muka karantar da kai ba sai abin da Allah ya ga damar ya mantar da kai shi saboda ya share hukuncin sa zai ya daukan ko ma'ana wannan da al-imam az-zabidi ya bujo da ita shine mene ma ya'ridu lil insani min an-nisyan al-bashari abin da ke bujuro wa dan adam na mantuwa nisyanan mu'akkatar mantuwa wa take ta wucin gadi domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutun ne kamar mutane ta fuskar dan adantaka sannan mutun ne da ya bambanta da mutane ta fuskar matsayin sa a wurin Allah aya ɗaya ta ambaci wannan qul innama ana basharun mithlukum shine dan adantaka kenan yuha ilayya shine matsayin shi a wurin Allah to ta fuskar dan adantaka duk abin da ke iya faruwa da dan adam yana iya faruwa da shi fushi farin ciki gajiya koshi jin yunwa jin bukata ta makewayi jin bukata ta dan adam ta jinsi da ire-iren su wannan duk suna iya bayyana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dan adam taka ne to daga cikin waɗannan a'arad na dan adam akwai mantuwa mantuwa dabi'a ce ta dan adam ba wani dan adam zai ce wai baya manta komai sai dai kawai wani ya fi wani sannan mantuwa kuma tana iya zama ta dabi'a tana iya kuma wuce matsayinta na dabi'a ta zama wani cuta ko wani abu daban malamin mu mala albani zari Allah ya gafarta mai yana da wata laccar shi wadda take farida min nau'iha wanda yayi tattakin ta kenan mantuwa sannan zaka ga malaman psychology suna bincike su ma game da dabi'ar dan adam ta wannan fuskacin da amfaninta da matsalolinta da yadda ake rage ta da yadda ake gane bambanci tsakanin mantuwa ta dabi'a da mantuwa wanda take ta zama wato larura sannan akwai yanayi da ke sa mutum ya manta misali gajiya fatigue ko shekaru tsufa tana sa mutun ya manta abu ko dadewa da faruwa abu ko wasu cutuka da ke bujurwa kamar mutai wani rashin lafiya ko makamantansu duk suna iya sa mutun ya dinga mantuwa to wannan irin mantuwar tana iya bujuro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka koma ka kalla hadisin zuriya daini mashahurin hadisin nan na abin nan na sahau da ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji a cikin hadisin a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi sallah azhar ko al'asr yayi raka'a biyu ya sallame sai ya miƙe ya dafa wani jirka cikin filat din masallacin mai riwaya yake cewa ga kallon fuskar shi akwai alamar damuwa a fuskar shi akwai wata damuwa da ke damun shi saboda damuwa na iya sa mutum ya mantuwa gajiya na iya sawa ko bacci ko makamancin haka daga cikin hadisai da suka zo wanda suke nuna cewa ya faru a aikace cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin mantuwa a cikin karatunsa ko a cikin dabi'arsa akwai hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim daga sayyidatina Aisha radiyallahu anha da take cewa wata rana sami annabi sallallahu alaihi wasallama rajulan yaqra'u min al-layl fil masjid wata rana daga cikin ɗakin Aisha wanda dama katanga ce a jikin masallacin ɗaki ne da aka yi partitioning a jikin masallacin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya jiyo wani cikin sahabbai shi kuma ya zo masallaci yana sallar nafila sai ya karanta wasu ayoyi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya saurari wannan ayoyi fa kala sai ya ce yarhamuhullahu Allah ubangiji ya gafarta wa wannan bawa nashi laqad zakkarani kaza wa kaza ayatan ya tuna mana aya kaza kaza dan Allah jama'a mai son buga waya ya je waje yana daga cikin rashin ladabi ga alqur'ani ana karanta shi ana fassara mutum ya dinga amsa waya ba daidai bane ba daidai bane wannan babban kuskure ne wanda yake sa amsa waya ya je waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan sai yake cewa yarhamuhullahu Allah ubangiji ya gafarta masa laqad zakkarani kaza wa kaza ayatan wannan bawa ya tuna mana aya kaza da aya kaza asqattuhunna nabi ya ce da na cire su sun fada a cikin tunanina au kuntu unsituha ko kuma an mantar da ni su min surati kaza wa kaza a cikin sura kaza da sura kaza da nakar da ya karanta kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yana bayyana cewa ya manta wani sashe na wata sura ko wasu ayoyi a cikin wata sura ko wasu surori wanda ya ji wani cikin sahabbansa yana karantawa haka nan a cikin hadisin da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito da isnadi ingantacce akan martaba ta isnadin Bukhari da Muslim kamar da al-Imam Shu'aib al-Arna'ut yake fadi a cikin tahqiqin sa na musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal daga sahabi mai suna Abdurrahman ibn Abza radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama salla fil fajr wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah asubahi fataraka ayatan da ya karanta wata sura sai ya tsallake wata aya falamma salla yayin da ya idan da sallar qala sai ya ce a fil qaumi ubay ibn ka'ab shin ubay dan ka'ab yana yayi sallah da mu anan qala ubay sai ubay yake cewa nusikatul ayatu min surati kaza wa kaza ya rasulullah shi ya manzon Allah shin wannan aya da ka tsallake a cikin sura kaza ko an shafe ta ne au unsitaha ko ko an mantar da kai ita ne shi kanshi ubayyun sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambaya wannan hadisi yana cikin musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal haka nan kuma al-Imam al-Bukhari da Muslim har ila yau surwayto daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawna annabi yace ni dan adam ne irin ku ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa idza nasitu idan ku ga na manta wani abu fadhakkiruni, to ku tuna mun. Wannan sa tabbatar da bashariya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma cewa aikace ya faru cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mantuwa na iya bujiro masa a irin wannan yanayi. To wasu daga cikin mutane saboda tsabar wato kauna da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma tsabar rashin fahimta yadda malamai suke mu'amalantar nasu shi, idan suka ji wannan sai kawai su tsallace ƙarya ne, ba su yadda ba. To kaga cewa abu ƙarya ne kowa zai iya faɗi, don magana cewa take kawai zaka faɗa da san ranka. To amma tabbatar da cewa ƙarya ce a ilmance, shin zaka iya? Ba za ka iya ba. Kar ka ji kana ƙaryata abin da ya tabbata a ilmance, ka samu ma kanka gurbi a cikin wato waɗanda suka riga suka toshe zuciyarsu, suka toshe kunnensu daga fahimtar gaskiya. Wannan abin ya faru a aikace, ko ba na ƙasa ba ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ne kake ganin kamar na ƙasa ce. A'a, ba na ƙasa ba ne. Allah yana da hikima da tsari ya yi haka, don ya tabbatar da cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɗan adam ne, ba ubangiji ba ne, ba aljani ba ne, ba mala'ika ba ne. Kamar yadda Allah ya faɗa din, qul innama ana basharun mithlukum, da shi ma ya faɗa a nan, innama ana basharun mithlukum, ansa kama tansauna. Wannan tabbatar da ɗan adantaka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne alwahidul qahhar, wanda baya manta komai. Sai dai wannan mantuwar ba ta taɓa faruwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen isar da saƙon ba. Bai taɓa zuwa wajen da zai isar da saƙon annabta ya ji ya manta ba. Ai, ka ganin wajen karantawa ne, tilawa a cikin sallah, nan ba wajen bayanin saƙon da aka aiko mishi ba ne, wajen ibada ne. A wajen bayanin saƙon ba taɓa aiko mai da wani saƙo ya zo zai karantar da shi ya ji cewa ya manta shi ko ya kasa tunawa ba. Haka bai taɓa faruwa da shi. Saboda haka babu wata naƙasa da aka samu a wajen isar da saƙon, saboda wannan ɗabi'a ta ɗan adam take iya bujiro masa. Akwai hadisi da ya shahara, ana ambaton shi cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa inni la unsa illa li yushra'a, bana manta komai sai in mantuwar ta zo ne dan a shar'anta muku wani abu. Wannan hadisin bai inganta ba, saboda haka babu buƙatar yin hujja da shi dan tabbatar da wannan ainihin wato abin nan, wato wannan qadiyya ta mantuwa. Waɗannan hadisan da suka inganta sun isa su tabbatar da haka. Sannan sai Allah Ubangiji yake cewa innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, innahu, lalle shi Ubangijinka ya'lamul jahra, ya san abin da ya fito fili, wa ma yakhfa, da abin da yake ɓuya. Wato Allah ya san aljahra min alqawl, ya san mabayyanin zance, wal wadhiha min al'amal, ya san ayyukan da aka yi a fili, wa ya'lamu ma ukhfiya min dhalik, kuma ya san duk wata magana ko wani aikin da aka yi a ɓoye. Subhanallah. Allah ya san abin da aka yi a bayyane, ya san kuma wanda aka yi a ɓoye. Kamar yadda yake faɗa, wani inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, wa ma tasqutu min waraqatin ko illa ya'lamuha, wala habbatin fi zulumatil ardi, wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin min mubin, cikin suratul an'am kenan. Allah yake cewa mabudan gaibu suna hannunsa ne, la ya'lamuha illa huwa, ba wanda ya san mabudan gaibu sai shi. Waɗannan guda biyar ɗin, inna lillahi inda ilmu sa'a nazil gaibu, zuwa ƙarshen su. Sannan wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah shi ya san abin da ke cikin tudu da abin da ke cikin koguna. Wa ma tasqutu min waraqatin, babu wani ganye da zai faɗi daga jikin bishiyarsa, illa ya'lamuha, face Allah ya sani. Wala ratabin, haka ne, ko ɗanye ne, wala yabisin ko wala habbatin tukunna, wala habbatin fi zulumatil ard, haka nan duk wata ƙwaye gero ko dutse ko tsakuwa za ta iya faɗawa cikin ƙasa. Wala ratabin, ko ɗanyen ganye, wala yabisin, ko bushashe, illa fi kitabin mubin, face yana cikin wani littafi mai bayani dalla-dalla. Ina ganin gara mata yana wannan ƙaran zai shiga cikin rukunin da mu zai ɓata rukunin da su. dama lokacin ya ƙure yake dora minci ne injina ina ganin bari mu bar shi jama'a mu tsaya a nan kawai sai mu tashi innahu karshen aya ne ko to bari mu karasa hakan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa Allah shi ya san babayyani da kuma abin da yake koye kamar anan Allah madaukakin sarki yana kwatanta mana kamar da Ibn Ashur yake faɗa Allah yana kwatanta mana cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa shine aljahr kenan abinda kuma yake koyi shine abinda aka mantar da shi to Allah ya san abinda ya sanashe shi wanda ya wanzu ya kuma san abinda ya mantar da shi wanda aka share hukuncinsa duka Allah madaukakin sarki ya san su ya kididdige su babu wani abu da Allah madaukakin sarki bai sani ba a cikin abin da ke faruwa ko wanda ya faru ko wanda zai faru da duk kai kawo ainihin wato bayin sa sawa'u mutanen kirki ne ko ba na kirki ba sawa'u masu imani ne ko wanda suke kafirai ko wanda ya aika musu da sako cikin annabawa zababbin sa ko kuma sauran mutane Allah ya san duk abin da suke yi mabayyani da kuma wanda yake a boye daga cikin abin da wannan ayoyi suke karantawa akwai nuna falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da girman darajar da Allah ya bashi da yadda Allah madaukakin sarki ya sanashe shi dukkanin ilimin da ya aika masa ko bai bar shi ya taba manta wani abu ba sai abinda Allah ya ga bai da bukata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da bukatar sa al'umma sa bata da bukatar sa babu wani mutum a cikin annabawa ko manzanni ballantana kuma a cikin sauran gamagarin mutane wanda Allah ya taba mishi wannan alfarma wannan kada yayi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja da Allah ya mishi wannan baiwa ya mishi wannan alƙawari kuma ya cika masa sanu quriuka fala tansa illa ma sha Allah ina ganin bari mu saurara a dan saboda lokaci da ya taho dadi akwai sauran lokuta amma ƙara wannan generator is not conducive don Allah ya kai mu mako na gaba insha Allah muna rai da lafiya sai mu tashi wa wani yasiruka لليسرى إن شاء الله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله